أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi a yau 7 ga watan Ramadan, hijira 1445, wanda ya zo daidai da 17 ga watan 3 miladiya 2024. Cikin tafsirin mana littafin Allah Maɗaukakin Sarki a jiya, da ikon Allah Maɗaukakin Sarki, mun ƙare Suratul Ahzab. Insha Allah ta'ala, a yanzu za mu tashi cikin suratu 7. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور.
نعم. ونن سورة سننت سورة 70 أنكرات ونن سورة kamar yadda malamai suka ishara, saboda an yi maganar kissar mutanen Saba, kamar yadda insha Allahu ta'ala nan gaba za mu karanta. Sura ce makkiya, bi ma'ana an saukar da ita gabanin hijira. An yi sabani a kan aya guda ɗaya, su malamai na ganin ita wannan aya ba makkiya ba ce. Faɗin Allah, wa yaral ladhina utul ilma وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ. Suka ce wannan sura ce, wannan aya ce madaniya. To amma dai abin da yafi inganci sura ce gaba ɗaya makkiya. Ita ce sura ta 58 a jerin surorin Alƙur'ani, ta sauka bayan suratu Luqman, gabanin suratu Zumar. Tana da ayoyi 54, kuma ƙidayar mutanen Sham tana da ayoyi 55. Abinda take karantarwa, jigon abinda wannan sura take karantarwa, shi ne kira zuwa ga tauhidi, kaɗaita Allah Maɗaukakin Sarki da ibada da bauta, tare da yin bayani halittu ayoyi da suke Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya su a cikin wannan halitta, a cikin wannan rayuwa, da tabbatar da tashin alkiyama, tabbatar da cewa alkiyama za ta tashi, za a koma zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki, sannan kuma da tabbatar da saƙon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan a dunƙule abinda wannan sura take karantarwa. Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya buɗe wannan sura da cewa alhamdulillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, godiya da yabo sun tabbata ga Allah, allazi lahu ma fis samawat, wannan wanda yake abin da ke cikin sammai nashi ne, wa ma fil ardi, da abin da ke cikin ƙasa, walahul hamdu fil akhirah, kuma godiya ta tabbata gare shi a ƙarshe, wa huwal hakim, kuma shi ne mai hikima, al khabir, wanda yake masanin dukkan komai, ya'lamu ma yaliju fil ard, ya san abin da ke shiga cikin ƙasa, wa ma yakhruju minha, da abin da ke fita daga cikinta, wa ma yanzilu minas sama, da abin da ke sauka daga sama, wa ma ya'ruju fiha, da abin da yake hawa, zuwa ga sama din wa huwa ar-rahimul ghafur shine mai jinkai kuma mai yawan gafara ubangiji Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa yabo da kirari da godiya duk sun tabbata ga Allah ma'ana Allah madaukakin sarki shine abin yabo da dukkan wata kalma ta yabo cikakkiya to ta tabbata ga Allah madaukakin sarki domin shine mai yin ni'ima duk wata ni'ima da kake gani a cikin wannan rayuwa to daga Allah madaukakin sarki ne shine ya halice ka shine ya rene ka shine ya baka lafiya ya baka ji ya baka magana ya baka abinci ya saukar maka da ruwan sama ya saukar maka ko ya sakar maka da iska to dan haka godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki lahu ma fi samawa duk abin da ke cikin sammai na Allah madaukakin sarki ne ma'ana mulkin Allah ne kuma bayin Allah ne kuma suna karkashin gudanarwa ta Allah madaukakin sarki haka nan abin da yake kasa duka bayi ne na Allah suna karkashin gudanarwa Allah madaukakin sarki dan haka ubangiji Allah madaukakin sarki shi ya mallaki kowa da komai a cikin sama da kasa walahu alhamdu fil akhira kuma gare shi godiya take a ƙarshe wanda idan mun duba wata ayar Allah ya tabbatar mana da farko da ƙarshe duka godiya ta tabbata ga Allah wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahu alhamdu fil ula wal akhira Allah ne yake abin yabo abin godiya abin yi wa kirari a farko da ƙarshe walahu alhamdu wa ilayhi turja'un anan kuma zamu ga Allah madaukakin sarki cewa walahu alhamdu fil akhira wasu suka ce alhamdu fil akhira shine abinda Allah ya bamu labari abinda yan aljanna suke faɗa bayan sun shiga aljanna ƙarshen maganar su dai abinda za su faɗa godiya ne ga Allah wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana ƙarshen da'awar su ƙarshen abinda za su ce godiya da kirari sun tabbata ga Allah madaukakin sarki da haka walahu alhamdu fil akhira yadda a nan duniya ake godewa Allah ake yaban Allah madaukakin sarki to haka nan ma a lahira mu'mine za su gode wa Allah mala'iku za su gode wa Allah za su yabi Allah madaukakin sarki dan haka farko da ƙarshe duka na Allah madaukakin sarki ne shi yasa Allah ya ce wa inna lana lal akhirata wal ula ƙarshen da farkon duka na Allah madaukakin sarki ne dan haka anan ya tabbatar da mulkin shi da sammai da kasai ma'ana duk abin da yake cikin ƙarƙashin tasarrufi na Ubangiji Allah madaukakin sarki wa huwa al-hakim shine mai hikima cikin maganganunsa da ayyukansa da shari'o'insa da abin da ya kaddara duka akwai hikima abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa babu abin da zai fi wannan zama hikima haka nan akwai hikima cikin ayyukan Allah madaukakin sarki sai dai ba lalle ka iya ganewa ba amma akwai hikima babu wani abin da Allah yake yi dan wasa duk abin da Allah ya yi madaukakin sarki akwai hikima sawa'un wannan abin koda kai kana ganin shi a zahiri mai cutarwa ne to a wajen Allah akwai hikima akwai hikima da ta sa Allah ya samar da shi hikimar tana iya bayyana gare mu tana iya kuma koyuwa ba lalle mu iya gane ta ta farar ɗaya ba to ubangiji al-hakim ne mai hikima ne cikin maganganunsa da ayyukansa haka nan cikin shari'a abinda Allah ya shar'anta akwai hikima haka nan abinda Allah ya kaddara duka akwai hikima al-khabir shine masani masanin da ya san komai a kididdige ba wani abin da yake kuya ga Allah madaukakin sarki shi yasa Allah a aya ta gaba yace ya'lamu ma yalid Allah yana sanin abin da yake shiga fil ard yake shiga kasa irin na tsirrai da za a je a shuka a bayan kasa da ruwa da in ya sauka yake shiga cikin kasa da duk wani abin da zai shiga kasa Allah ya sani wa ma yakhruju minha da abin da ke fita daga ciki na shukar da aka yi wadda take fitowa sauran abubuwan da suke fita daga bayan kasa duk Allah ya sani babu wani abin da Allah madaukakin sarki bai sani ba ya san adadin ruwan da ya sauka ya san inda zai shiga ya san ma'ana abin da zai fita adadin shi ya san ta yadda zai fita wa ma yanzilu minas sama da abin da ke sauka daga sama na kamar ruwa da sauran abubuwan da suke sauka daga sama Allah ya sani wa ma ya'ruju fiha da abin da ke hawa sama tun daga ayyukan bayi da kyawawan maganganu da suke hawa sama da mala'iku duka Allah ya sani wa huwa ar-rahim Allah shine mai jinkai al-ghafur kuma mai yawan gafara baya ma'ana kin yafe wa bayansa yayin da suka tuba yana yafe musu. Cikin wannan ayoyi akwai tabbatar da godiya ga Allah, alhamdulillah, tabbatar da godiya ga Allah wanda Allah madaukakin sarki abin godiya ne a kowane lokaci a kowane hali. Sannan kuma a cikin waɗannan ayoyi akwai tabbatar da mulkin Allah da ikon Allah da abin da ke cikin sammai da ƙasa duka na Allah ne. Ba wanda ya isa wannan da'awa, domin bai in ma yayi da'awar to za ta bayyana cewa ba gaskiya bane. Ba wanda zai ce shi ke da abin da ke sammai da ƙasa, wannan sai Allah, ƙarƙashin ikon Allah suke. Sannan wanda yana nuna mana girma na mulki da iko na Allah, girma na mulki da iko na Allah, da yadda mai mulki ya kai da girma a wannan rayuwa. Kowane irin mai mulki ne to mulkin shi yana da iyaka, akwai ya inda yake mulka, akwai kuma abin da ya fi ƙarfin shi. Yanzu babu wani shugaban ƙasa ko wani sarki ko wani jagora da zai ce shi yake sarrafa iskar da mutane suke shaka. Da yadda yake da mulki a garin shi, wannan iska ta fi ƙarfin shi a hannun Allah take, Allah ne yake sarrafa ta. Ba shi yake da mulkin wannan, ba shi yake da ikon ya zubar da ruwa ba, ba shi yake da ikon ya fito da tsirrai ba. To da haka a wannan aya akwai tabbatar da ƙarfi da girma na mulkin Allah madaukakin sarki. Sannan ga sunaye na Allah guda biyu da aka ciki ayar farko da su, Al-Hakim shi ne mai hikima cikin dukkan ayyukansa, Al-Khabir masani, babu wani abin da Allah madaukakin sarki bai sani ba. Sannan a cikin wannan ayoyi akwai ƙara tabbatar da girma da fati na ilimin Allah, abin da zai shiga da abin da zai fita da abin da zai hau da abin da zai sauka, duka Allah ya sani. Kenan ma'ana babu wani abin da Allah bai sani ba. Sannan kuma ga sunaye na Allah guda biyu da aka cike ayar da su, Ar-Rahim da Al-Ghafur, ma'ana mai jinƙai kuma mai yawan gafara. To da haka wannan sunaye suna nuna mutuwar Allah da rahma da jinƙai. Rahma ba wai irin ta ɗan adam ba, ɗan adam yana da rahma, yana da tausayi irin nashi, kamar yadda hadisai suka tabbatar. Kuma a zance ma ake cewa wane yana da tausayi, wane yana da rahma. To amma rahmar ɗan adam ta sha bamban da ta Allah madaukakin sarki, ta Allah madaukakin sarki wadda ta dace da zatin Allah ne, ɗan adam kuma tashi wadda ta dace shi ma da shi ne. Haka nan Ubangiji mai yawan gafara ne ga zunuban bayi waɗanda suka tuba suka koma zuwa gare shi, sai Allah ya ce mai.
وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.
نعم الله يشي. وقال الذين كفروا وأن لسك كافرك سكتي لا تأتينا الساعة القيامة بذات الزمن با قل كتي بلا با هكا أبن يكبا وربي نارن إلى أبنجينا لتأتينكم تبس حقيقة ذات الزمكو عالم الغيب أبنجي وانده يكي مثلا أبن يكي قوي لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ديدي دقايا ذرة قايا قويا قا الله أتكن سمي ولا في الارض كو اتكن قسا ولا اصغر من ذلك كو قد قسد هكا ولا اكبر كو في يدك الا في كتاب مبين فشي yana cikin littafi mabayyani yana nan a rubuce. Allah yayi wannan ne liyajzi alladhina amanu, dan ya saka wadanda suka yi imani, wa amilus salihati suka yi ayyuka nagartattu, ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim, wadannan suna da gafara da kuma arziki mai girma. Ubangiji Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi yana hakaito mana abinda kafirai suke faɗa. Har kullun za mu ga a cikin kafirai akwai masu aqidar cewa babu alkiyama, ba za ta tashi ba. To Allah madaukakin sarki yana tabbatar da alkiyama za ta tashi. Wannan aya ita ce ɗaya daga cikin ayoyi guda uku da Allah madaukakin sarki ya umarci manzon shi da ya rantsuwa da zatin Allah, ya rantsuwa da Allah mai girma akan alkiyama za ta tashi, saboda an nuna maka tabbaci da hakikanin tashin alkiyama. Wuraren nan guda uku duka akan alkiyama Allah yake magana, kuma sai an yi rantsuwa. Guri na farko a cikin suratu Yunus, Allah ya ce wa yastanbi'unaka ahaqqun hu, sai Allah ya ce mai kul i wa rabbi innahu lahaq. Kunga kul ka ce i, haka lamarin yake, wa rabbi na rantse da Ubangiji na, innahu lahaqqun, tabbas alkiyama gaskiya ne, tashin alkiyama gaskiya ne. Guri na biyu wannan aya, wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi, kace ba haka lamarin yake ba, wa rabbi na rantse da Ubangiji na. Guri na uku cikin suratu at-taghabun, za'ama alladhina kafaru an lan yub'asu, sai Allah yake mai qul bala wa rabbi la tub'asunna. To waɗannan gurare guda uku haka Allah ya yi rantsuwa, ya umarci manzon Allah da ya yi rantsuwa, saboda me? Saboda a nuna tabbacin abin abu ne ba shakka, kuma haƙiƙa ce da babu wani shakka a cikin ta ko kokonto. Allah madaukakin sarki yana ce mana kafirai suna ce alkiyama ba za ta tashi ba, dan haka suna ƙaryata manzon Allah, suna ganin abin da yake faɗa na cewa za a je a yi tashin alkiyama a saka muminai waɗanda suke kafirci a kama su da uquba, suna ganin wannan ba gaskiya bane. Sai Allah ce kul ka gaya musu bala, ba haka abin yake ba, wa rabbi na rantse da Ubangiji na, ma'ana kai rantsuwa da Ubangijinka Allah wanda ya halice ka, la ta'tiyannakum, tabbas alkiyama za ta zo, babu kokonto. Ga wanda yake jin larabci zai ga usulubin akwai karfi a ciki, bala wa rabbi, sai kuma aka ce la ta'tiyannakum, ga lamun ga kuma nunun taukid, ma'ana tabbas alkiyama za ta zo babu shakka a ciki. Sai Allah ya ce alimul ghaibi, wannan alimul ghaibi kamar yadda muke yake a gaban mu a rubuce, haka wasu makaranta suka karanta alimi bil kasri, alimul ghaibi, akwai kuma wanda suka karanta da rufa'a alimul ghaibi, akwai kuma cikin makaranta wanda suka karanta da allamul ghuyub ko allamul ghaibi, ma'ana masanin gaibi. Duka waɗannan kirawoyi ma'anarsu ɗaya, abinda suke tabbatarwa abu ɗaya ne, kurin bambanci ne na wasani ko kuma na siga. Alimul ghaibi, idan ka karanta shi da alimul ghaibi, sai ya zamana wa rabbi ina rantsuwa da Ubangiji na, wani Ubangiji? Alimul ghaibi, masanin abin da yake koyi, da haka ina rantsewa da Allah wanda shi ne masanin abin da ke koyi, wanda daga cikin abin da yake koyi akwai sanin lokacin tashin alkiyama. To ina rantsuwa da wannan Ubangiji alkiyama za ta tashi. In kuma ka karanta shi da rufu'a kace alimul ghaibi, sai zama mubtada ne, wasu malamai suka ce khabar din shi sai zama la ya'dhubu anhu mithqalu dharratin, sai zama alimul ghaibi la ya'dhubu anhu mithqalu dharra, masanin gaibu, Ubangiji Allah masanin gaibu abinda ke koyi, kuma la ya'dhubu anhu mithqalu dharra, daidai da kwayar zarra ba wani abinda ke buya gare shi, babu wani abinda yake bai sani ba. In kuma karanta da allam, siga ce ta mubalaga, ma'ana masani, kamar ma'ana ana nuna girma da yawa na sanin Allah madaukakin sarki dangane da abin da yake gaibi. Daga cikin gaibi akwai ita alkiyama din, kamar yadda muka karanta a kwanakin kwana biyu da ya wuce, cewa alkiyama ilmuha indallah, sanin lokacin ta yana gurin Allah. To da haka yana daga cikin gaibin da Allah yake banta da sanin shi, to shi alkiyama za ta tashi. To Ubangiji alimul ghaibi ne, la ya'dhubu anhu mithqalu dharra, sai aka ƙara fito da ma'anar fili ta sanin ilimin Allah, ta girman ilimin Allah, babu wani abu mithqalu dharra, daidai da kwayar zarra. Haka Bahaushe yake cewa kwayar zarra, zarra a larabci ita ce ƴar ƙaramar tururuwa, shine ma'anar zarra. To daidai da ƙaramar tururuwa, wanda Laraba suna ɗaukar ta cewa aba ce ƙarama da ba lallai kowa ya kula da ita ba, to Ubangiji ya san da wannan abu. Amma shi Bahaushe idan ka ce kwayar zarra, yana kamanta da cewa wani abu ne mai tsananin kankanta. To da haka dai abin ma'anar da ake so ne za ta fito, ko da ka fassara da haka, sai zama la ya'dhubu anhu mithqalu dharra, daidai da ɗan ƙaramin abu, yadda yake da kankanta baya buya ga Allah. Fis samawat, a cikin sammai, wala fil ardi, ko a bayan ƙasa, ba yadda zai buya ga Allah. Allah yana ganin shi, ya san da shi. Da haka za ka kewaya kana yawo yanzu, sai ga halittu a bayan ƙasa kala-kala daban-daban, ko kowace halitta Allah ya san da ita, shi yake bata ci, shi yake bata sha, shi ma'ana yake kula da ita. Allah ya san da zaman wannan dabba, ya san da duk abin da take. Wala asgharu min zalika, ko kasa da haka ba. Mun ce karamar tururuwa, wani ce to karamin kiyashi, to ko kasa da haka ba. Wala akbaru, ko biya da haka illa fi kitabin mubin, face yana cikin littafi mabayyani, shine lawhul mahfuz. Allah ya rubuta komai, ya tabbata a cikin hadisi. Gabanin Allah madaukakin sarki ya halitta, farkon abin da Allah ya fara halitta alqalam. Faƙada da huktu, sai Allah ce alƙalami yi rubutu. Alƙalami ce mai zan rubuta, Allah ce ka rubuta abin da zai faru daga yau, daga yanzu zuwa tashi alkiyama. Da haka Allah ya rubuta maƙadiru samawati wal ardh, abin da zai faru a sammai da ƙasai gabanin a halicci duniya da shekara 1500. Babu wani abin da Allah bai sani ba. Da haka ɗan adam kai ne kake da ilimi takaitacce, kuma duk yadda ga ilimin ɗan adam ɗin nan, duk yadda ka gani ilimi ne da Allah ya ce wa ma'utitum min al-ilmi illa qalila. Kun ga yanzu yadda muke ganin an ci gaba a duniya, yanzu wanda ya bar duniya shekara 30 baya, idan ya dawo sai ya ga wasu abubuwa da yawa wanda a lokacin shi bai san su ba, ba wani dadewa aka yi ba, ga su bai san su ba. To mu ma yanzu kuma muna gani muna ta mamaki, to wala Allah bayan mun wuce da shekara 20-30 ba kuma ai abubuwan da ba mu taba gani ba. Duk wannan ba komai bane a cikin ilimin Allah. Lokacin da Annabi Musa alaihi salam yaje gurin wannan bawan Allah Annabi Khadir, da yaje ya same shi suka tafi, suna zuwa bakin teku, sai suka ga tsuntsu ya sauka, ya sanya bakin cikin ruwa ya daga, ana ya ciki ruwa ya daga. Sai wannan Khadir ya ce wa Annabi Musa, kaga ilimi na da naka dangane da ilimin Allah, kamar yadda wannan tsuntsun da yaje bakin kogin da ya saka ya daga, bai rage kogin da shi ba, abin da ya rage da shi. Da haka duk wani ilimi da dan adam yake takama ba ilimi bane, ba abin da ya sani. Wa ma'utitum min al-ilmi illa qalila, kuma har yanzu da ake gani an ci gaba, har yanzu dan adam bai gama sanin kanshi ba, ba ma wani guri ba, kanshi halittar dan adam da ke jiki da bangalorinta har yanzu dan adam bincike yake. To ina kuma ga wasu sassa da wasu abubuwa daban-daban wanda wani abin ba wanda ya san da shi sai Allah, har yanzu bincike bai kai zuwa gare shi ba, ko yana da rai ko bai da rai. Akwai dai abubuwa da yawa da dan adam bai kai zuwa gare su ba. Wasu abubuwa masu rai ne, suna rayuwa ko a cikin ruwa, wasu abubuwa kuma ba su da rai amma dan adam bai kai zuwa gare su ba. To da haka babu wani abu face Allah ya rubuta shi. Allah ya san dukkan komai, ya kuma rubuta komai daki-daki. Wannan yana nuna maka girma na ilimin Allah madaukakin sarki. Sannan wannan ayar tana gwada mana inkarin alkiyama, tashin alkiyama, musun tashin alkiyama aiki ne na kafirai. Shi yasa Allah ya ce wa qala allazina kafaru, duk wanda yana musun tashin alkiyama to yana yin abu na kafirai, ya bar addini wanda bai imani da ranar tashin alkiyama ba. Da haka sai mutum ya tabbata ya imani da ranar tashin alkiyama, zai zama mumini kamar yadda yake cikin rukunin imani, al-imanu bil yawmil akhir, imani da ranar karshe. Sannan wanda yana nuna mana ana iya yin rantsuwa akan abu mai girma mai muhimmanci, ko da mai saurare bai nemi a rantsi ba. Anan Allah ya ce qul bala wa rabbi, ka gaya musu ba haka abin yake ba, na rantse da Ubangijina. Saboda girman abin da za a faɗa ɗin aka yi rantsuwa ɗin, ko da fa mai saurare bai ce a rantsi ba, to amma abin ya kai girman da in an yi rantsuwan babu komai. To sai Allah madaukakin sarki ya faɗi duk wannan abin da Allah ya samar da ilimi na Allah madaukakin sarki. To fa akwai ranar da za a je za a yi wa mu'minai sakamako, li yajziyal ladzina amanu, saboda Allah ya saka waɗanda suka yi imani, wa amilu salihati, suka yi nagartattun ayyuka, Allah ya saka musu da abinda suka aikata, yi musu sakamako fiye da abinda suka aikata. Sannan ula'ika lahum, waɗannan suna da maghfiratun wata gafara, wa rizqun karim, da arziki mai girma. Wanda ayoyi da dama sun mana bayanin arziki na mu'minai na gidajen aljanna, da irin ni'imomin da Allah ya sanya a cikin waɗannan gidaje, da yadda za su yi rayuwa ta jin daɗi, da yadda babu abin da za su nema su rasa. Duk wannan Allah ya ba mu labari a wasu wurare. To shine anan Allah ya dunkule ce suna da arziki mai girma. To wannan sakamakon alkiyama za ta tashi ne saboda a saka wa mu'minai da wannan abu. Da haka ranar tashi alkiyama ranar ba da sakamako ne ga wanda ya yi imani. ba ma su kadai ba sai Allah ya ce wallazina sa'u fi ayatina
wallazina sa'u fi ayatina mu'adzina ulaika lahum 'adabun min rijzin alim
na wallazina sa'u fi ayatina dama wadanda suka yi kutsa suka shiga cikin ayoyinmu mu'ajizina suna ganin kamar sun fi karbi ko sun yi gaba sun gagare Allah Allah ya ce ulaika wadannan lahum azabun min rijzin alim suna da azaba daga wata azaba mai tsanani ma'ana yadda za a saka mu'minai to kuma haka nan za a saka wa allazina sa'u fi ayatina wanda suka tafi cikin ayoyin Allah ma'ana suka karyata ayoyin Allah suka yi musun ayoyin Allah madaukakin sarki suka nuna cewa ai waɗannan abubuwa ba gaskiya bane ba su yi imani da shi ba sannan suna yi mu'ajizina suna ganin ma kamar sun gagare Allah ne suna yi suna ganin kamar sun fi ƙarfin akama su suna yi suna ganin cewa ai su ba wani wanda ya sai kama su to Allah ya ce su ma ranar tashi alkiyama Allah zai tashi alkiyama saboda a saka musu da abin da suka yi Allah ya ce ulaika waɗannan lahum azabun suna da azaba min rijzin alim daga wata azaba rijz ma azaba ce alim mai tsanani wanda Allah madaukakin sarki zai ma'ana kama su da ita sai wannan ya nuna cewa su mu'minai za su shiga cikin aminci da sa'ada su kuma kafirai za su shiga cikin azaba Allah dama ya gaya mana la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun yan aljanna da ƴan wuta ba za su yi daidai ba ƴan aljanna su ne masu rabo su ne wanda suka rabauta don haka kafiri da mumini ba za su yi daidai ba a duniya da lahira duk ba daidai suke ba am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar Allah ya ce za mu sanya wanda suka yi imani suka yi ayyuka nagartattu kamar wanda suka yi banna a bayan ƙasa ko kuma za mu sanya masu kiyaye dokokin Allah zama kamar fajirai ba za su taɓa zama ba za su daidaita ba to alkiyama wannan bambancin zai ƙara fitowa fili a nan ma duniya mumini da kafiri ba daidai suke ba sun sha bamban a hukunce-hukunce a wajen Allah to haka kuma a ranar tashin alkiyama kowa zai samu sakamakon da ya dace da shi sai Allah ya ce mai
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
Allah ya ce وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَدَنَّ أَكَ بَيْوَ عِلْمِي سُغَى الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَأَنَّ أَبِنْدَ أَكَ سَوْكَرْ مَكَ دَكَ أُبَيْكِجِنْكَ هو الحق شيء نجسكيا ويهدي كما ينا شريا وإلى صراط العزيز الحميد ذو أكتبركينا ألا مبوائي أبن قوليا وثمان بسنشي ويرى الذين أوتوا العلم ينا دا علاقة دا تي وقل بلا وربي لتأتينكم كتشي القيامة ذا تذو إن القيامة تذو ذا أساكا ومؤمني وأن سكي إيماني دا أيكي نقولي سنا دا أرزكي دا غافرة سنن waɗanda suka yi gaggawa suka yi kutsa cikin ayoyin Allah suka ƙaryata su ma suna da azaba to a wannan ranar yaran lazina utul ilma waɗanda Allah ya baiwa ilimi za su ga cewa abin nan da Allah ya saukarwa annabi gaskiya ne haka su malami suka fassara ayar to amma suka ce a'a to in mun ce haka kamar yana nuna kenan waɗanda suka yi imani a nan kafin alkiyama ba sa ganin abin da aka saukar wa manzon Allah gaskiya ne kaga ba haka bane suna ganin gaskiya ne sai waɗancan suka ce abin da muke nabi da za su gani alkiyama za su gani ainul yaqin domin akwai ainul yaqin kamar yadda mutum ya karanta alqur'ani zai ga akwai ainul yaqin alhaqum mutakasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla law ta'lamun ثم كلا لو تعلمون علم اليقين كو علم اليقين كاغا اكوي علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين اكوي عين اليقين اكوي كما حق اليقين تو سنا تشا دو wannan قاري ني akan abin da mutun yayi yakini abu ne ka san shi da ka san shi ka san bayanin shi da komai ka yadda akwai shi baka shakka akai to ran da aka maka shi ka rike a hannunka ka taba shi to yanzu ka san shi ilmu al-yaqin sani na yaqini duk wanda yake zauna anan ya taba zuwa umara ko bai taba zuwa ba ya je haji ko bai je ba ya san akwai makka baya shakka kan wannan ilimin nashi akwai wani gari makka ba wanda zai ce babu makka amma randa Allah ya kaddara ya ganshi aka sauke shi ya ganshi ya shiga garin makka to yanzu yana da ilmu al-yaqin to aidul yaqin kuma abinda ma'ana ka gani ne to amma kuma yanzu sai ya zama ga ka gashi ko ka shiga cikin shi to ya zama aidul yaqin suka ce da haka anan za su gani ne na yaqini qarin yaqini akan wanda suke da shi amma su malamai suka ce anan ana nufin wayaran ladina utul ilm wadanda Allah ya baiwa ilimi suna gani tun anan duniya sun yi imani sun yadda suka ce ar-ru'ya anan al-ilmu ake nufi ma'ana wadanda aka baiwa ilimi sun sani cewa allazi unzila ilayka min rabbik wannan abin da aka saukar maka daga ubangijinka ya rasulullah sun sani huwa al-haqq shine gaskiya amma su waye suke gane wannan allazina utul ilm wadanda Allah ya azurta da ilimi to anan sai aka ce su waye allazina utul ilm wa yara allazina utul ilma sai wanda ga fassara cewa anan ana nufin ahlul kitab wanda suka yi imani da manzon Allah yahudu da nasara kama abdullahi bin salam wanda suka yi imani da manzon Allah to su tunda manzon Allah ya zo suka karbi da'awar manzon Allah sun gane abinda manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne saboda sun karanta al-kitaban su allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum dan haka abinda manzon Allah ya zo sun san gaskiya ne ba sa shakka akai su ake nubi da anan wanda suka ce anan yaral ladina utul ilma ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna ganin abinda aka saukan maka din nan ya rasulullah sun san gaskiya ne kuma sun yi imani wasu malami suka ce anan yaral ladina utul ilm aya ce ga mabiya bata tsaya kan wasu muayyanai ba tana nuna cewa mai ilimi wanda Allah ya baiwa ilimi to ya san abinda aka saukar wa da manzon Allah gaskiya ne da haka ayat ta haɗe da kowa da kowa sawa'u cikin ahlul kitabi ne ko cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ne ko ma cikin wannan lokaci ne ko cikin wannan zamani to wannan sai yake nuna mana fifiko na masu ilimi kun ga Allah ya nuna cewa masu ilimi su ne suke gani suke gane gaskiyar abin da manzo Allah ya zo da shi domin duk wanda baya tare da haske na annabta baya tare da haske na ilimin annabta to wannan alal haqiqa ba a kiran shi mai ilimi ko da ya kai matuƙa wajen ilimi ya zama ya san ilimin zamani ya san kaza amma bai san alqur'ani ba bai iya karatun alqur'ani ba bai san sunna annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wajen abin da ya shafi ibada bai iya ba to wannan a yaren shari'a jahili ne domin har yanzu bai san abin da yake na wajibi a kan shi ba amma wanda ya san alqur'ani zai iya karanta alqur'ani zai iya ma'ana fahimta yana jin ma'anonin alqur'ani ana karantar da shi sannan yana karanta hadisai ya iya ibada ya san Allah to wannan malami ne koda ko bai da ilimi na zamani a yaren shari'a wannan malami ne kusan Sheikh Usaimin yana cewa in kaji Allah ya yabi masu ilimi ko manzo Allah ya yabi masu ilimi to ana maganar ilimin sanin Allah ma'ana wanda ya san Allah madaukakin sarki ya san annabin Allah ya san addinin Allah to su ake yabo domin wannan shine abin da yake na wajibi akan mutum kuma shine abin da shari'a ta zabura akai to anan ayat tana nuna mana darajar masu ilimi wadannan masu ilimi suna sanin cewa abin da aka saukar maka kai ya rasulullah daga wajen ubangiji huwa al-haqq shine gaskiya wayahdi kuma wannan abin da aka saukar maka yana shiryawa ila siratil azizil hamid zuwa ga tabarki na Allah mabuwayi wanda ya gagari dukkan wani wanda yake ganin ya isa wanda ya gagari dukkan wani halitta sannan alhamid abin yabo abin godewa domin hakikanin abin yabo shine Allah madaukakin sarki kamar yadda aya ta bude alhamdulillah ma'ana yabo da kirari sun tabbata ga Allah fil akhira a ƙarshe da ma farkon duka to Allah shine alhamid wanda yake abin yabo wanda yake abin godewa a cikin dukkan lamari gaba daya to waɗannan masu ilimi sun san cewa abinda manzo Allah ya zo da shi yana shiryawa zuwa ga tabarki ku duba sai aka raba tabarkin zuwa al-aziz da al-hamid al-aziz mabuwayi dan a nuna maka wanda yake bin tabarkin to ba wai Allah ya kyale shi bane dan ya fi karfin Allah Allah al-aziz ne tabarkin na mabuwayi ne mabuwayi kuma ba wanda ya fi shi karfi ba wanda zai iya kucewa da haka in kaga mutum yana kafirci yana shedana yana abin da ya ga dama kuma ya zauna kadau to Allah ne ya jinkirta mai amma ba wai dan ya fi karfin Allah ba a lokaci ne ake jirayi in lokaci kome yana da ajali Allah zai kama shi haka da sai aka ce alhamid abin yabo domin waɗanda suka bi tafarkin daga mu'minai su ma kullun cikin godewa Allah suke da yabon Allah madaukakin sarki dan haka tafarki ne da duk wanda ya bi shi zai godewa Allah zai yabi Allah madaukakin sarki dan haka wannan aya tana nuna mana cewa waɗanda suka saba wa Allah suka shiga cikin ayoyin Allah suna da azaba mai tsanani waɗanda kuma suke masu ilimi masu imani sun san cewa abinda aka saukarwa manzon Allah gaskiya ne kuma abu ne da yake shiryawa zuwa ga tabarki madaidaici sai wannan yake nuna cewa duk wanda ya kama tabarkin alqur'ani ya kama tabarkin abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya kama hanyar shari'a ba wata hanyar shari'a kuma bayan bin abinda manzon Allah ya zo da shi abinda manzon Allah ya zo da shi na alqur'ani da sunna da hikima wannan shi ne shari'a kuma duk wanda ya kama to zai shiryu zuwa ga tabarki na Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mu
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد
لقد في الله ما لو كنت سركيك حقيتو منا إرن يدك أفريك suka dinga yin zagon kasa ga da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yadda suke karyata tashin alkiyama wa qala alladhina kafaru wadanda suka kafirta suka ce an nadullukum shin ba ma nuna muku ba ala rajulin shine abinda nace ka bebe ta ala rajulin ni sai nake kamar kana cewa rajulin amana ba ma nuna muku wani mutum ba yunabbihukum yana bada labari yana gaya muku zai gaya muku idza muzqtum kullu mumazzaqin yana cewa in an kikkita ku an lalata ku kun rajadage a bayan kasa kun mutu inna kum la fi khalqin jadid wa idza adawu da ku sabuwar rayuwa ba ma nuna muku wannan mutumin ba aftara ala allahi kadhiban ko dai ya kirkire ƙarya ya dangana wa Allah an bihi jinna ko yana da hauka bal Allah ya ce ba haka yake ba alladhina la yu'minuna bil akhirah wanda ba su yi imani da lahira ba fil azabi suna cikin azaba wa dalal al ba'id da bata mai nisa anan Allah yana hakaito mana irin abin da kafirai suke yi na ƙaryata alkiyama tun daga can an gaya mana cewa wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a sun ce alkiyama ba za ta zo ba to banda ma tashin alkiyamar suna ma ƙaryata tashin halitta da Allah zai yi domin shi ma nau'i ne na ƙaryata tashin alkiyama sai suna cewa qala alladhina kafaru waɗanda suka kafirta suna cewa ta hanyar izgili suna faɗa ne da izgili da nuna tsokana da dariya hal nadullukum ala rajulin ba ma nuna muku wani mutum ba yunabbi'ukum da zai ba ku labari cewa idza muzqtum kullu mumazzaqin in an ya galgala ku kun mutu kun zama ƙasa domin dukan sun san cewa wanda ya mutu idan an binne shi zuwa wani lokaci to yana zagogewa to yana cewa wai bayan kun zagoye din innakum la fi khalqin jadid za a sake dawo da ku wata halitta sabuwa ku duba anan yadda izgilin ya kai matuka waye bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Makka ba wanda bai san manzon Allah a garin Makka ba dan ya shahara da kyawawan halaye da kyawawan dabi'u tun gabanin a aiko shi zama annabi dan haka duk sun san shi suna kiran shi da al-amin amintacce suna bibita shi wajen ba shi amana fiye da kowa suna san shi kafin a aiko shi ya zama annabi duk sun san shi amma yanzu tunda ya zo da wani abin da ya saba son zuciyarsu to sai aka maida shi na kira za mu nuna muku ala rajulin wani mutum ma'ana wani mutum ne can ba kamar wanda ba san shi ba dan a nuna ma'ana suna son su nuna manzo Allah a matsayin na kira wani ne can ba da ba san shi ba wanda yake nuna maka wanda yake kin gaskiya to ba wai yana tsaya fada da gaskiyar bane kadai hatta mai gaskiyar su ya fata shagurin mutane dan ba wai gaskiyar kadai ne tsaya yana yaka ba shi ma mai fadar gaskiyar su ya fata shagurin mutane ya aibata shi a halitta ya aibata shi a halaye ya aibata shi a kaza ya mai ƙarya saboda me saboda mutane su guji abin da ya zo da shi ku duba yadda suke cewa wai mu nuna muku wani mutum yunabbi'ukum zai ba ku labari idza muziqtum kullu mumazzaq suka fito da abin fili ma'ana bayan kullu tattake sai yadda mai saurari zai saurara cewa haka ne fa mutum yana ratattakewa ya kare shi yasa guraren da muke rayuwa in ka bibiya kila a shekaru dubu baya ko dubunnai an taɓa binne wasu a gurin duk yanzu babu su sun ratattake to yana ba da labari wai in kun zama wannan innakum lafi khalqin jadid wai za a dawo da ku cikin wata halitta sabuwa sai suke karyata ka duba a nan in ka bi ayoyin alqur'ani ai kafirin an tambaye su waye halicce ku suna cewa Allah waye halicce sammai Allah sun yi imani da farkon halitta amma suna karyata kuma dawo da halitta wanda yake nuna maka ba abin da ke cikin wannan sai jahilci da wauta in har ka yarda Allah ne ya samar da kai daga babu to ya za ka yi inkari ya za ka yi jayayya ya iya dawo da kai a wannan a mandiki na mutane samar da abu da babu ya fi wahala akan gyara wanda ake da shi yanzu duk wanda ya zo aka ajiye mai katako da kayan aiki sai ya haɗa wannan tebur to ba za mu yi mamaki ba don mun kame wani ya karye ya ɗauka ya gyara saboda ya ba ya yi ma sabu wanda ba wanda ya lalace ba to wannan a mantiki na ɗan adam kenan to ta yaya za ku dinga inkari Allah ne ya samar da ku daga babu kuma ya ce zai dawo da ku ku dinga inkari in har kun yadda zai iya samar da ku daga babu to dawo da ku kuma shi ne bi sauki inda da akwai wani abin da za a ce ya fi wa Allah sauki sai a ce dawo da ku ya fi saukin kan samar da ku domin samar da ku daga babu ya fi wahala dan yanzu akwai yanzu wanda yake ya kiya abu amma an ka ce yi mun ba zai iya yi ba sai ka ba shi surar yadda za a yi sai ka sawwara mai za ka zo misali yanzu ciwo ka ce masa ga kayan aiki yi min kaza sai ya tambaya ya kake so a yi maka wani ma sai ka ba shi surar zai maka wannan abu to amma kai Allah ya samar da kai ba tare da ya gani a gurin wani ba tare da ya kwaikwaya ba a gurin wa Allah ya ga samfur na samar da mutane ka dubi yadda Allah ya halicci mutane akwai wata gaba da gurin da take bai dace da ita ba babu ba wanda zai ce yau dan adam kamata a ce gidan shi yana baya shi kuma gaba yana haka ba wanda zai ce duk wanda kai ka zana mutum a haka dariya zai ce to yau wannan ai mutum ba zai ba ko a ce hannu ya koma kaba kaba ta koma hannu to yadda Allah ya samar da mu dinnan ba tare da ya kwaikwaya ba ya samar da sama ba tare da ya kwaikwaya ba ya samar da ƙasa shine Allah ya ce badi'us samawati wal ard kirkira Allah ne ya kirkira halittar sammai da ƙasai ba tare da ya gani gurin wani ba to ashe kuma dawo da su zai fi mai sauki fiye da wannan inda da akwai wani abin da za ce ya fi sauki don a gurin Allah da samarwar da dawowar duk da yake a gurin Allah duk ba wani abu ne mai wahala a gurin Allah shi yasa Allah ya ce awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahu yanzu wanda ya halicci sammai da ƙasai ba mai iko bane ya halicci kamar su la khalqu as-samawati wal ard halitta sammai da ƙasai akbar min khalqin nas ta ga halitta mutane girma walakin na aksara an-nas la ya'lamu sai dai mun yawancin mutane mun sani ba to anan ma shine abin da yake faruwa suna inkari ta ya za a dawo da mutum sai suka yi maza suka faɗi dalilin da yasa wai manzo Allah yake wannan magana aftara ala Allah kadiban ya kirkiri ƙarya ne ya dangana wa Allah an bihi jinna ko yana da hauka kuma sun fi kowa sanin cewa manzo Allah baya da hauka kuma sun fi sanin kowa manzo Allah baya ƙarya shi yasa wani kafiri daga cikin Hiraqal Azim Rum lokacin da manzo Allah ya aika mai sako da musulun da sarkin Rum da aka aika mai takarda cewa ya musulunta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a duba garin shi a ga cewa akwai wani wanda yake da kusanci da wannan annabi cikin mutanen da suke zuwa daga kasashen Laraba sai aka tarar cewa ayarin Laraba Qurayshawa ya zo garin Abu Sufyan ne yake jagorantar wannan ayar sai a kawo su sai ya ce waye cikin ku yake da alaka ta jini idan an bai sarsalar shi ta kakanni ya haɗe da wannan annabi wa ya fi ku kusa da shi a wajen alaka sai aka ce Abu Sufyan, domin Abu Sufyan in ka bi ma'ana nasabar shi tana haduwa da ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ce to yazo, da yazo sai ya tsayar da shi a gaban shi, sai ce sauran abokan tafiyar Abu Sufyan su tsaya a baya, tsaya bayan Abu Sufyan. Sai ce zan tambaye shi, in yayi min ƙarya ku yi min duri, inda shi yana kallon sarki ne, sarki yana kallon su, shi yana kallon sarki, su kuma tana can Abu Sufyan yana gaba. Da haka yace in na tambaye shi in yayi min ƙarya ku yi min ishara ƙarya yake. Sai wa Abu Sufyan tambayoyi daga cikin tambayoyin da ya bai dangane da Annabi, yace shin akwai wani cikin iyayen shi ko kakannin shi da yake da mulki cikin wanda suka shude? Suka ce a'a. Yace a'a. Cito abin da ya faɗa, shin kun taɓa kama shi da ƙarya ko wani abu? Yace a'a. To da ya tashi shi Abu Sufyan bayan ya gama tambayoyin shi, sai shi wannan Hiraqul bayan ya gama tambayoyin shi, sai yake cewa Abu Sufyan, abin da yasa na tambaye ka dama kun taɓa samun shi da ƙarya? Ka ce a'a, ba yadda za a yi ƙi wa mutane ƙarya kuma yi wa Allah ƙarya. Shi ne mahallin shahi. Idan har bai taɓa yi wa ɗan adam ɗan uwan shi mutum ƙarya ba, to mutumin da yake kiyaye yi wa mutane ƙarya, to ba zai wa Allah ƙarya ba. To kaga waɗannan masu cewa ya ƙirƙiri ƙarya don ana wa Allah sun san cewa ba haka ba ne, tunda a rayuwar da ya tashi a cikin su baya ƙarya. To ya bai musu ƙarya ba zai wa Allah? Sai suka ce an bihi janna, sai Allah ya ce bal duk abin ba haka ba ne. Su dai waɗannan alladheena la yu'minuna bil akhirah, wanda ba su yi imani da lahira ba, fil azabi, suna cikin azaba ne a lahira, wal dalal, a nan duniya kuma suna cikin bata ba'i mai nisa. Da haka abin da suke kai bata ne, a lahira kuma za su gamu da azaba. Amma maganar yi wa Allah ƙarya babu ƙarya, maganar a ce yana da taɓin hankali babu. Da haka wannan abin da suke yi ba daidai ba ne. Daga nan sai Allah ya buga mana ko ya ambata mana hujjoji waɗanda suke nuna ikon Allah da ƙarfin Allah maɗaukakin sarki, da cewa idan ya ga dama zai iya kama su a duk lokacin da ya ga dama. Sai Allah ya ce afalam yarau,
afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum min as-samai wal ardh, in nasha' naqsim bihim al-ardha aw nusqit 'alayhim kisafan min as-samai أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.
سي الله شيء أفلم يروا إلى ما بين أيديهم بذلك الله بندك قبل صبا وما خلفهم دع بندك باين من السماء نسمى والأرض نكسى إن نشاء إذا مكسومك قداما نخسف بهم الارض سم كسفي كسادس او نسقط عليهم كسفا من السماء كو مجيبو مس وني ينكي دغا سما يرفي سو يا هلكت دسو ان في ذلك لايه لكل عبد منيب حقيقه cikin wannan akwai aya ga dukkan wani bawa mai komawa zuwa ga Allah ma'ana sai Allah madaukakin sarki ya dawo da su zuwa ga ayoyin da suke kusa da su Allah ya ce su kalli gaban su su kalli bayan su akwai inda za su je ba karkashin sama suke ba akwai inda za su tafi ba akan ƙasa suke ba babu duk inda mutum ya tafi a ƙarƙashin sama yake wannan sama ita ta lifi shi ko jirgi ya haure a ƙarƙashin sama yake tunda jirgin akwai saman shi duk abin da yake saman ka shine as-sama to in ka hau jirgi ma shi ma jirgin a ƙarƙashin sama yake ko a bayan ƙasa akwai inda za su je ya zama ba bayan ƙasa bane babu ko ruwa suka je to wannan ruwa inda za a tafi ƙarshen shi ƙasa ne to shi Allah ya ce su kalli wannan mana ila ma baina aydihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ard, yadda Allah ya gina wannan sama da girma da kuma ma'ana ƙasa ya shimfiɗa ta, to wanda yayi wannan abin ai yana da iko akan ya kama su. Su da suke ganin alkiyama ba za ta tashi ba, suna yin izgili, suna ganin ba kamar ma'ana Allah ba zai tayar da alkiyama ba, su kalli waɗannan ayoyi. Shi Allah ya ce inna sha, idan muka ga dama naqsim bihimul ard, za mu kisfi kasa da su, sai a waye gari kasa ta haɗe su. Ba Allah ya haka yi wa Qaruna ba? Haka Allah ya yi wa Qaruna. Ta haka wani abu ne mai sauki, haka Allah ya yi wa mutanen aika, ashabul aika. To kuma in Allah ya ga dama zai muku haka, aw nusqit alayhim kisaban minas sama, ko mu je mu musu wani yanki daga sama. Haka abinda Allah yake gwada, duk inda aka je aka da karkashin ikon Allah kuke, to bai ga dama bane alkiyamar lokacin tashin ta ne bai yi ba da lokacin yayi ba wa abin da zai gagara Allah da haka duk inda kuka je kuka da kuna karkashin ikon Allah shi yasa Allah ya ce inna fi zalika cikin wannan na yadda sama take da girma da yadda Allah ya shimfida kasa da ayatan akwai aya akwai abin lura akwai izina amma li kulli abdin da dukkan wani bawa munib mai mai da lamarin shi zuwa ga Allah mai tunani ba kowa yake gane ba wannan aya ba sai bawa wanda yake mai mai da lamarin zuwa ga Allah mai yin tunani cikin ayoyin Allah ka dubo wadannan halittu to amma duk da kawai sai zuci babu Allah sai ce babu Allah suna nan sun ma sun mudo wannan duniyar ta bayyana tunda tunda zaka samu kababan sadarwa na zamani kababan sadar zumunta to abinda da sai dade ba san da shi ba yanzu zai fita ko ina tunda ya zama da an gine kowa zai gani su ma suna nan suna da awar babu Allah amma sai ga a wannan da awar tashi da yake yi ta yaya yake iya gamsar da kanshi cewa babu Allah din ta riga abuwa da yawa suna faruwa wannan halittar waye ta ta sammai waye shimfida kasa irin wannan shimfidawa waye wanda idan an shiga tsanani ake roko wanda shi ma in ya shiga tsanani mai da'awar babu Allah inda zai shiga tsanani zaka jana wayyo Allah saboda fitira ce dan adam idan ya shiga wahala yana kiran wanda yake ganin zai taimake shi ga musulmi ba abin da yafi sama ba abin da yake sama ba wani taimako da yafi taimakon Allah to shi yasa da ya shiga azaba sai ce wayyo Allah wanda ba musulmi kuma sai ya kira wanda yake ganin shine Allah nashi to wanda yake nuna maka ashe dabi'a ta dan adam halittar dan adam ba za ta taba yadda cewa wai babu mahalicci ba ko babu wanda yake sama da shi dole sai hatta waɗanda suke karyatawa suna karyatawa ne a baki amma aikace dole sun san cewa akwai mai wannan a cikin irin bidiyo da nake gani an taba ganin na wata mai bai da awar babu Allah irin mai akidar babu Allah sai ta hawo irin shillo din nan da yake yin sama sosai aka shillata da ta ji cewa ta tafi za ta halaka sai aka yi tana oh my god tana kiran Allah kuma to kin ce ba Allah kuma yanzu kina cewa wayyo Allah kina kiran Allah saboda dabi'a ce dama kullun tsabar kafirci ne da tsabar musu mutum zai ce babu Allah amma ba yadda za a yi tana irin wannan rayuwa haka da waɗannan abubuwa mutum ya ce ba wanda ya halicce su to shine ana Allah yake ga musu kallon wannan halitta to Allah da ya samar da wannan sammai da wannan kasa da yadda duk inda za ku tafi a cikin ta kuke duk inda za ku je garkacin sama kuke to kuma zai gagare dawo da ku bayan kun mutu ai abu ne mai sauki a gurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya datar da mu ta farki madaidaici Allah madaukakin sarki ka karba abin da muka gabatar na azumi ka yabe mana kurakuran mu Allah madaukakin sarki ka ba mu sauki a cikin wannan rayuwa Allah madaukakin sarki ka ji kan gabatar mu abinda muke karantawa na daidai Allah ka ba mu dada wanda ya zanna kuskure ne Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين